Fashion Hausa na muryar Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum. Barkanku da wannan la'asari ta yau Asabar, wanda ta yi daidai da 16 ga watan Oktoba shekara ta 2021 miladiya. Inda yanzu haka agogonmu a nan gundumar Columbia ke cewa karfe 11 na safe. Yusuf Aliyu Harande ke jan ragamar shirin tare da Sarfilu Hashim Gumel da sauran abokan aikinmu. Amma kar muku ji abinda muke tafa da su. Bari mu fara muku da kanin labarai.
Ministan cin gida na Burtaniya ya ba da umarnin sake duba tsarin tsaro na gaggawa ga 'yan majalisar bayan kashe wani dan majalisar dokoki mai ra'ayin mazintiya. Ma'aikatar tsaron Amurka ta faɗa jiya Juma'a cewa ta kudura aniyar baiwa dangin mutane 10 diyya da aka kashe a wani kuskure da jiragen yakin Amurka suka yi a Kabul. Har kuma za a ji cewa jami'an Amurka da manazarta masu zaman kansu sun mayar da martani jiya Juma'a cikin shakku kan ikirarin kungiyar Taliban cewa China a shirye take ta zuba biliyoyin daloli a Afghanistan.
Kanin labaran da muke tafa da su kenan, sai a biyo mu sannu a hankali. A bangaren rahotanni kuwa, za a ji fahimtar wasu 'yan Najeriya a game da zaben ƴattinki.
Zaben kasu bayan kasu ya kan samu sai mutunci gaban jama'a ko yaushe. Sai za yau ina da mutunci wurin mutane domin na ci zabe da ra'ayin mutane ne.
Wani hukunci da aka yanki a kan wasu ɗalibai ya sa gwamnatin jiha tashi tsaye.
A gurin ba da ɗin sai ya kasance sun ɗauki hoton junansu da giya suna shan giya sai suka sha. To a cikin gaskiya a ciki dai ita hakanta ita yarinyar macen an ce ita ma ta sha giyar.
Kaɗan daga cikin rahotanni da muke tafa da su kenan, sai a gyara zama. Bayan nan kuma kamar kowace rana irin ta yau, muna tafi da shirin adawo lafiya wanda Baba Yakubu Makeri ya shirya kuma zai gabatar. Amma dukkan mun kai ga waɗannan, sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga labaran duniya. Ministan cikin gida na Burtaniya ya ba da umarnin sake duba tsarin tsaro na gaggawa ga 'yan majalisar kasar bayan kashe dan majalisar dokoki mai ra'ayin mazinjiya David Ames, wanda aka saka masa wuka sau da dama a harin da ake zargi na ta'addanci ne yayin ganawa da 'yan mazaɓinsa a gabashin London. Ames, mai shekaru 69, shi ne dan majalisa na biyu na Burtaniya da aka kashe a cikin shekaru 5 da suka gabata, kuma mutuwarsa ta haifar da firgijiri tashin hankali a duk faɗin ƙasar, inda 'yan siyasa daga dukkan ɓangarori ke yaba mishi a matsayin mai aiki tukuru dan majalisa wanda ya ki karɓar aikin minista da MPP ta mayar da hankali kan buƙatun mazaɓarsa. Sakatare harkokin cikin gida Priti Patel ta ce ta jagoranci wani taro cikin dare na hukumomin tsaro ya tabbatar da doka a ƙasar. Yau Asabar ta umarci dukkan rundunonin 'yan sanda da su duba tsare-tsaren tsaro ga 'yan majalisar, a cewar mai magana da yawunta. Kakakin majalisar wakilai Lindsey Hall ya kuma ce yana son bincika matakan tsaro na majalisar ga 'yan majalisar bayan kisan Ames a cikin zauren coci a garin Lake-on-Sea, tafiyar awa guda gabas da babban birnin Burtaniya. Ma'aikatar tsaron Amurka ta faɗi jiya Juma'a cewa ta kudura aniyar baiwa dangin mutane 10 diyya da aka kashe a wani harin kuskure da jiragen yakin Amurka suka yi a Kabul a Afghanistan a watan Agusta. Mai magana da yawon Pentagon John Kirby a cikin wata sanarwa ya ce ma'aikatar tsaro tana kuma aiki tare da ma'aikatar harkokin waje don taimakawa 'yan uwan da suka tsira su koma Amurka da zama. Kirby ya ce al'amarin ya taso ne a wata ganawa da aka yi ranar Alhamis tsakanin Dr. Colin Carr, karkashin sakataren tsaro da manufofi, da Dr. Stephen Cohn, wanda ya kafa kuma shugaban kungiya mai zaman kanta Nutrition and Education International. A ranar 29 ga watan Agusta, makami mai linzami na Amurka ya afka wata mota da Zarme Ahmadi ke jagoranta, wanda ya shiga cikin dangin Ahmadi baki daya. Baki daya ɗan uwa goma ciki har da yara bakwai sun mutu a harin. Jami'an Amurka da manazarta masu zaman kansu mayar da martani jiya Juma'a cikin shakku kan ikirarin kungiyar Taliban cewa China a cire take ta zuba biliyoyin daloli a Afghanistan. Sakatariya labarai ta fadar White House Jen Psaki ta nuna cewa Amurka ta fi damuwa ta taimaka mutanen Afghanistan yayin da tattalin arzikin ƙasar ke durƙushewa fiye da daƙilar duk wani ci gaba na tasirin China a ƙasar. Hankalinmu ya koma kan yin aiki tare da mafi yawan al'ummomin duniya akan isar da agajin jin ƙai da kai wa mutanen da ke Afghanistan don tabbatar da cewa suna da abin da suke buƙata. A cewar Jen Psaki lokacin da take amsa tambaya daga muryar Amurka. A wata hira da aka yi da shi a Kabul a farkon wannan makon, kakakin kungiyar Taliban Mullah Mujahid ya ce sabbin sarakunan Afghanistan sun yi alƙawarin tabbatar da tsaron ma'aikatan China da kadarurin sakamakon biliyoyin daloli na jarin China.
Labaran duniya kashi na farko kenan aka saurara, amma kamun mu kai ga kashi na biyu. Bari mu fara da rahotonmu na farko. Masu zaɓe da dama a Najeriya na maraba da aikin gyaran dokar zaɓe da za ta ba da damar gudanar da zaɓen fidda gwani na jam'iyyu a kan tsarin ƴattinke wanda ake kira ƙato bayan ƙato. Duk dai da cewar gyaran su ya samu amincewar ƙarshe daga kwamitin bai ɗaya na majalisun dokokin Najeriya biyu, tuni al'ummar ƙasar ke maraba da hakan da ƙwarin gwiwar ganin cewar an yi wannan kamun zaben 2023. Wakilinmu a birnin tarayya Abuja Nasiru Adamu Alhikaya ya yi muna nazari ga wannan dokar.
Zuwa yanzu ba a fara samun martani daga masu riƙe da kujerun zartarwa irin gwamna zuwa shugaban ƙasa ba, amma masu kaɗa ƙuri'a da akasarin 'yan jam'iyya da zaben wakilai baya kyautatawa muradunsu sun ce fidda gwani ta hanyar 'yartinke ko option A4 zai yi maganin ɗauki ɗora ko saye wakilai. Ga Abdullahi Garba Gombe na jam'iyyar adawa ta AD, salon zaben na keke da keke zai yaye labulen da 'yan siyasar jari hujja ke fakewa a ciki inda ba sa fitowa sai lokacin zaɓe.
Idan jama'a na son ka za ka ga layi gashi na a bayanka har ƙarshe, wanda ba a son sa za ka ga layin sa ba mutum ko biyar, wanda ma ba san shi ba ko baya son sa ko baya da hali mai kyau za ka ba kowa ma layin impostan sa. Ai ba wani abu bane in ka ji an ce ana faɗa to an danne haƙin wani, to mutum ka ba shi haƙin sa kuma wani tashin hankali ne. Ai inda ka ji ana cewa tashin hankali haƙi aka danne, ake so a juya, wani yana ɗakin sa sai a ce ya ci zaɓe, wani yana furzin a ce ya ci zaɓe, wani yana gidan gwamnati a ce ya ci zaɓe, wasu akwatin ma ba a kai su gurin zaɓen ba a ci ko su a ce ai an ci zaɓe. Ya kamata talakan Najeriya su gane cewa dama ce ta zo musu har kofar gidansu har ma cikin bedroom ɗinsu.
Shi ma tsohon kansila mazaɓar Kalmai daga Bilire arewa maso gabar Nathan Kalfado ya ce yana maraba da tsarin da fatar jam'iyyarsa ta PDP za ta karfafa kudirin don amincewa da shi.
Ni din nan ne nake maka magana Adamu Alkaya. An zaɓe ni wajen sau biyu a zaɓen kato bayan kato ne. Zaɓen kato bayan kato yakan sa mutum ya yi mutunci a gaban jama'a koyaushe. Shi ya sa yau ina da mutunci a wurin mutane domin na ci zaɓe da ra'ayin mutane ne. Mu muna gara gaya muku cewa muna goyon bayan wannan abu 100% a yi zaɓen fidda gwani kato bayan kato. Kato ja da baya a tsaya kan wannan magana daram jama'a suna goyon bayan haka.
Waɗannan ra'ayoyi sun sha bamban da na tsohon darakta hukumar zaben Najeriya INEC Kabiru Sarkin Tafarkin Bauchi da ke cewa rudani zaben zai kawo a sabon zamani, kuma mafita ita ce damƙa zaben fidda gwani ga hukumar zaɓe.
Da samu matsala wallau a kasa kada zaɓen saboda mun gani a 1994 an yi wannan abu sai haka da aka yi shi a daddace saboda sojoji ne suke mulki, kuma abinda BFTO aka yarda da shi za a haƙura kawai. Amma a yanzu da demokrasi ya yi nita kawo wannan zai zama kamar ci baya ne, mutane da yawa za su rika haba-haba a yi shi saboda mewa ba san shi ba, wasu na ganin zai magance musu matsala, wasu na ganin shi ne hanyar da za a samu maslaha. Amma ina gaya maka a marar da ake ciki yanzu aka yi ƙato bayan ƙato buguwa za a yi ta yi a wurin. Ko kuma koma neman kuɗi yawwa an ka shiga layi A aka baka 10,000 sai mai layi ya ce zai baka 15,000 sai ka bar layi A.
Magudin zaɓe yakan fara ne daga cikin jam'iyyu kafin na neman kujerar siyasa, inda har yanzu a Najeriya yake cewa gara yau da jiya ko gara jiya da yau, koma dai ta yaya lamarin ya kasance kenan. Nasiru Adamu Alhikaya, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka. a nan birnin Washington, gundumar Columbia. Yanzu kuma ga labaran duniya kashi na biyu.
Dalibai 11 ne suka nutsu yayin da aka ceto wasu 10 yayin wata makaranta da suka fita don tsaftace kogi a lardin yammacin Java, inji jami'ai a yau Asabar. Jami'ai a yankin sun ce dalibai 150 daga karamar sakandaren Islamiyya sun shiga aikin jiya Juma'a a gefen kogin Silva lokacin da 21 daga cikin suka fada cikin ruwan. Daidan Ruwansa, shugaban ofishin bincike da ayyukan ceto na Bandon, ya ce yanayin ya yi kyau kuma ba a samu ambaliyar ruwa ba. Ruwansa ya ce waɗancan yaran da suka nutse sun kasance suna rike da hannun junansu, ɗaya daga cikinsu ya zame sannan sauran suka biyo baya. Makwabta na kusa da tawagar masu aikin ceto sun yi nasarar ceto 10 daga cikin ɗaliban waɗanda aka tura zuwa asibiti da ke kusa. Ɗaliban a bayyane yake ba su saka na'urori ko kayayyakin da ke hana nutsewa a ruwa ba. Wasu rahotanni sun ce suna ƙoƙarin tsallaka kogin wanda ya shahara wajen yin wasu wasannin nishaɗi lokacin da suka fada. Ruwan sama na haddasa zaftarewa ƙasa da ambaliyar ruwa a Indonesia, inda miliyoyin mutane ke zaune a yankunan tsaunuka ko kusa da inda ambaliyar ruwa ba ta kaiwa. Hukumar sararin samaniya ta Amurka, NASA, ta ƙaddamar da wata fasaha yau Asabar da ƙarfin hali don zuwa wani sashe na sararin samaniya da ba a taɓa ziyarta ba, taurarin Jupiter. Kumbar Lucy ya tashi kafin wayewar garin yau Asabar daga Cape Canaveral a jihar Florida, kuma ya fara aikin shekaru 12 wanda a lokacin zai yi tafiya sama da kilomita biliyan 6. Kumbar Lucy na da niyyar zagaya kusa da 7 daga cikin taurarin Jupiter na Trojan. Dubban taurarin sararin samaniya sun kewaye katuwar duniyar. An yi imanin cewa duwatsun da ke yawo a sararin samaniya kayan tarihi ne daga lokacin da aka samar da tsarin hasken rana, ko masana kimiyya na fatan cewa ta hanyar nazarinsu za su iya fahimta yadda tsarin hasken rana ya samo asali.
Labaran duniya kenan aka saurara kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington, gundumar Columbia. Yanzu kuma bar mu je ga sauran rahotanni. Tarbiyya ita ce ginshikin ci gaban duk wata al'umma. Duk kuwa al'ummar da ta yi karanci kan hakan tana iya shiga cikin wani mawuyacin hali. Haƙƙi ne da ya rataya a kan iyaye su tarbiyyantar da 'ya'yansu da Allah ya albarkace su. Wani abin tashin hankali ga wasu iyaye ya sa sun ɗauki wani mataki wanda ya sa gwamnatin jihar Kwara kafa wani kwamiti don gudanar da bincike. Wakilinmu Mustapha Nasiru Batsari ya bi diddigin aikin wannan kwamitin.
Gwamnatin jihar Kwara Najeriya ta sanya wani kwamiti na mutane 10 domin binciken dalilin da ya sa wata makarantar Islamiyya a jihar Kwara ta yi wani hukunci da ake ganin ya yi tsanani ga wasu ɗalibanta. Kwamitin da ya yi ƙarƙashin jagorancin tsohon mai shari'a wato Idris Harun zai gudanar da makonni 2 ne yana gudanar da aiki domin gano ainihin abin da ya faru a wannan makaranta da ke unguwar Gama ta kusa da birnin Ilorin. Tun da farko dai wani faifan bidiyo ne aka gani yana yawo ta kafofin sadarwa na zamani da ke nuna yadda ake baiwa ɗaliban wannan makaranta horo. Wani mazaunin Ilorin da ya buƙaci a saka ya sunansa ya yi ƙarin haske akan abin da ya sani game da lamarin.
Makarantar Islamiyya ce irin ta kwana ɗin nan. Ko yaran da maza da mata ne, wasu daga cikin abokansu ne suka yi bikin birthday a wani hotel. To da aka yi birthday din sai sababe ne suka bar makaranta inda ta kwana ce, suka je suka canza kai a wani guri suka tafi wannan birthday party. To a gurin birthday din sai ya kasance sun ɗauki hoton junansu da giya, suna shan giya sai suka sha. To a cikin gaskiya a ciki dai ita hakan ta ita yarinyar macen. An ce ce ita ma ta sha giyar, wasu kuma sun ce ba ta sha ba to. A lokacin da ake wannan abu sai a cikin su suka dau hotunan sai suka watsa a yanar gizo. To iyayen yaran da suka gani a yanar gizo sai suka ce ah to su sun kai yayan su makaranta kuma kwana ta Islamiya domin a gyara musu tarbiyya kuma ga abin da suka makaranta su suna yi aka gina makaranta take. To sai suka kawo ƙara makaranta cewa suna buƙatar makaranta ta dau mataki.
To ita ma dai majalisar dokokin jihar Kwaran ta ce hankalinta ya kai ga al'amarin kuma har ta fara gudanar da bincike. Inji dan majalisar Honorable Baba Ahmed.
To mu mata bangaren mu House of Assembly da muka gani mun zauna akan abu amma daga baya da muka ga governor ya riga ya nada committee a cikin prayer din mu dai mun ce a duba magana. To da aka je makaranta aka duba aka ce si rule din su ne duk yaran da ya je night club in under punishment da za a yi musu kenan. To saboda haka sun je night club ne maza uku da mace daya.
To amma ku yanzu majalisa akwai wani abu da kuka
ni to yanzu muna jiran sai committee governor ya gama aiki amma mun tura abu a committee on education.
Shugaban gamariyar kungiyoyin musulunci a jihar Kwaran kuma shugaban kungiyar izala a jihar Kwaran Sheikh Masaudu Opa ya bayar da wata shawara ne ga 'yan kwamitin da gwamnan jihar Kwaran ya kafa akan al'amarin.
Idan Allah ya sa suka aka samu 'yan kwamiti wanda suke malamai kuma na shari'a sun san menene musulunci ya koyar, to idan suka je suka yi bincike za su iya gano su lalubu bakin zarar. Domin kodayake na ce maka musulunci ya koyar da ladabtar. To ladabtarwa kuma ai kuma da yanda musulunci ya ce a yi ta. Idan mutum da kima ba za a ce ba saboda na sai ke tawa yaro ya zo ya wuce makadi da kawa ya zartar wanda ya wuce misali wanda zai canza hankalin yaro ko ya bata mai jiki wanda kaga ya wuce iyaka kenan wannan ba za a yarda da haka ba.
Mustafa Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Nigeria.
To ubangiji Allah subhanahu wataala ya samu dace baki daya. Har yanzu dai muna kan batun ilimi inda jamhuriyar Niger mahukunta suka bayyana shirin aiwatar da wasu muhimman sauye-sauye da nufin shawo kan matsaloli da suka dabaibaye fannin ilimi a ƙasar. Sai dai wasu na cewar wajibi ne a kula da yanayin rayuwar malamai waɗanda haƙƙi ya rataya a kansu na ilmantar da waɗannan ɗaliban. Daga birnin Yamai wakilinmu Sule Mummuni Barma ya aiko mana da wannan rahoton.
Taron masu ruwa da tsaki a sha'anin ilimi da ya gudana a ƙarƙashin jagorancin shugaba Muhammad Bazoum ne ya yanke shawarar aiwatar da waɗannan muhimman canje-canje da suka hada da maye gurbin malaman kwantaragi da malaman dindindin da zummar fitar da sha'anin ilimi daga halin ƙangin da ya shafa shekaru da dama yana cikinsa. Mai baiwa Prime Minister shawara a fannin ilimi Malam Muhammadu Medaji na daga cikin waɗanda suka halarci wannan taro.
A can da an yi lokacin da shike ko kana da birebe sai a ɗauke ka aika ka karanta suwa shi ya kai mu inda muke. To sai muka ɗago cewa bai kamata ba wanda bai da horo na shi karanta suwa kuma a kai shi karanta suwa zai kai mu cikin rami. To yanzu shi ne na ɗaya da an ka ɗauka shi ne sai an baka horo ka iya karanta suwa yannan ka tahi kashe ka ba da karatu.
A ɗaya ɓangare matakin gwamnatin na hangen wajabtawa waɗanda suka kammala karatun kimiyya a jami'o'i su yi aikin karantarwa na tsawon shekaru biyu a matsayin bautar ƙasa.
Bisa ƙididdigar da muka yi akwai malamin makaranta 344 waɗanda sun ƙare jami'a sun sami horo. Shugaban ƙasa ya ba da umarni kai tsaye su tafi su shiga function public kuma su yi aiki yadda ya kamata.
To koya masana ke kallon wannan sabon tsari shugaban kungiyar Voix des Sans-Voix Alhaji Nasir Saidu masani ne a sha'anin ilimin boko.
Ai da wannan harka ta kwantaragi cikin harkar karantarwa shine abun da 'yan ƙasa suka tambaya, shine abin da kungiyoyi na malaman makaranta sun kai shekaru suna tambaya. Kenan yau idan shi shugaban ƙasa ya ɗauki niyya tare da makarraban shi na a tsaye da wannan harkar kwantaragi domin a samu mushanni na dindindin shi ne abun alfahari, shi ne abu wanda ka iya kawo wa ci gaba a cikin harkar karantarwa. Bannan da kwantaragi ta kai bayan duk wannan abu wanda aka ce ana malaman makaranta ba su iya karantarwa ba, shine na rashin ba a samu malami na dindindin.
Bangare na sakandare gwamnati tana da karamcin mushen. Kenan idan su waɗannan ƴan bauta ƙasa aka karkato su a cikin harkar karantar suwa ana iya a ci amfanin dumbin ilimi wanda gare su tunda mafi yawancin su in ka diba sun yi jami'o'i ba na Niger kaɗai ba har na waje.
Sakataren kungiyar malaman makaranta ta Sinan Isu Arzika wanne yake ganin lokaci bai yi ba da za a iya tantance fa'idar waɗannan sauye-sauye na mai cewa biyan bukatun malamai ita ma wata hanya ce ta daban da ka iya warware kullun da ya sarke sha'anin ilimi.
Me ya kamata mu malaman makaranta mu kama jiki mu yi bidi ilimi sosai yanda aikin da za mu yi gwamnati da iyalan ƴan makaranta su kula da shi. Dan kamata in an baka biya isassa kuma an saka cikin halin aiki to aikin nan a ga ya yi hidiya masu ido.
Alƙaluman hukumomin jamhuriyar Nijar sun yi nunin kashi 80 daga cikin 100 na malaman makaranta waɗanda aka kesa cewa sun haura 70,000 dukkan su ƴan kwantaragi ne. Lamarin da ake daukar sa a matsayin na gaba-gaba a matsalolin da suka lalata sha'anin ilimi a ƙasar. Tunda dai gwamnatin ta Nijar ta shigar da ƴan kwantaragi 2,150 a sahun malaman dindindin a matsayin somin taɓin sauye-sauyen da ake sa ran zartarwa sannan a hankali. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
To Ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo mana mafita baki daya. Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington, gundumar Columbia. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na dawo lafiya. Baba Yakubu Makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a cikin wannan lokacin. Tattaunawa da hukumomi da dama da masu fashin baki akan wannan shiri. Yau shirin a dawo lafiya zai tattauna ne da direbobi da ke kai kuma akan hanyoyin kasashenmu wanda suke hulɗa da masu bin kan hanya kai tsaye domin jin kalubalolin da suke fama da su. Wakilin sashen Hausa a Kaduna, Sani Sha'ibu Malumfashi, ya dan zaga a wasu tashoshin mota a nan birnin Kaduna kuma ya jiyo mana ta bakin direbobin. Kai tsaye bari na haɗa ku da Mamman Sani.
To a halin yanzu na zo cikin tasha unguwar sarkin Kaduna inda direbobin da ke tafiya jihohi daban-daban suke. Na kuma sadu da wannan malami. Ya sunanka?
Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Sunana Muhammad Awal, mazaunin Kaduna a unguwar Badarawa. Ni direba ne, ina da golf, ina tuki, ina zuwa kaman Kano Katsina haka. To amma in muka samu wani aikace-aikace tunda ba za ka ce lalle sai hanyar da kake bi ba, in muka samu wani wurin muna iya zuwa da sauransu.
Yaya za ka iya bayyana hanyoyin da kuke bi kaman daga Kaduna zuwa Katsina, Kaduna Kano ko zuwa hanya Abuja?
To gaskiya wannan hanyoyin Abuja zuwa Kano zuwa Katsina duka idan muka kalle su kawai hanyoyi ne wanda kullun zaka tafi kana cikin fargaba saboda rashin kyawukan hanyar. Akwai ramuka da sauransu, wani lokaci akwai diversion, a diversion din wani lokaci ma babu wani abu wanda zai iya nuna maka ta alama ta shaida ce haka da sauransu. So tari galibi wani zai iya bullowa ma bako ya zo ya samu wani abu wanda aka tare a matsayin jakin wani abu ko wani dakali da aka sa mutun ya zo ya haye shi ba tare da wani alama wadda take nuna shaida ba.
Ya kawo hatsari.
So kuma gaskiya muma muna fuskantar lalacewar motocin mu a irin waɗannan hanyoyin wanda idan ka yi tafiya ƙarshenta in ka dan samu kwana 1, 2 ko 3 sai ka tsaya ka nemi bakaniki ya duba maka motarka saboda ramukan da kake bugu wani lokaci taya ka koda sabuwa ce ma zaka iya samu ka shiga wani ramin da za ta iya yanka maka taya ta fashe. Haka dai muke fama muke lallabawa.
To amma duka direbobinku ne kan iya keɓe rana bayan kwana uku ko ma sati guda su ce bari su tsaya su diddiba motar su ganin yadda ake yawan samun aukuwar hatsura musamman kamar su Sharon Golf da dai kananan motoci haka?
Gaskiya ba dukanmu bane za mu iya cewa yawanci wani za ka ji ma shi fa ga gyaran ma a motar shi yana ji, kila za ka ji shaft ɗin shi yana ƙara amma bai iya tsayawa ya ce ya samu bakanike ya canza shaft ɗin. So ya danganta gaskiya daga ne wani laga same shi yana da kulawa akan abun hawan shi, wani shi kuma inda yayi mata ki zai iya tuka ta ta kai shi inda za ta kai shi, shi ba matsalar shi bace. So kawai zai iya tafiya da ita haka, dan gaskiya ba wai kowa bane yake iya tsayawa ya jajirce yayi gyaran mota, musamman yanda yanzu su fiyafat yake da tsada a jikin mota. Tunda in muna kallon cewa kila abinda mutum yake samu, wani yana ganin cewa kaman yanda nace wani ba motar shi bace, hannun ƙwarya aka bashi. So sai ya je ya nemo, sannan ya zo ya ba ma shi wanda ya bashi mota, kuma shi wanda ya bashi mota shi ma mai mota yana jiran shi. To ba kowa bane zai iya zuciyan cewa a'a naji matsala a mota ta barin tsaya in yi gyara. Amma dai yanzu a galibin gaskiya tunda mutane yanzu suna dan fuskantar kalubale irin na hanyoyi da kuma rashin tsaro da ba mu da shi da sauransu, wani dai ba zai fatan mota ta tsaya mishi in dai yana da cikakken lissafin rayuwa ya ce wai ya bari yana ji ga wata matsala ta same shi a jikin mota har ya ce wai sai mota ta lalace kafin ya nemi mafita ba.
Wani gudun kada mota ta mutu a daji barayi
yan bindiga da sauransu, komai yana iya faruwa. Tunda a wannan lokacin, daga lokacin da mota ta tsaya maka baka san ina za ta tsaya maka ba, kuma in ta tsaya maka a cikin dan kankanin sakanni sai a sha mamaki a wannan wurin. Tunda masu yin suna nan suna jira, suna nan kuma suna duba dukkanin kaiwa da komowan motoci, hatta wani zai iya gaya maka cewa kana bin hanyar nan a rana su kaza, ko kuma kana bin hanyar nan kusan kullun da sauransu. Su dama irin su kuma suna nan gefen hanya suna jira, hakan ta kasance
informa
kenan. Yes,
to yanzu ana kuka da yanayin motocin kuciya, musamman kamar gwab an ce tana samun karyewar taya ta baya. Me kake ganin yake kawo wannan dalilin, kuma hakan ma na faruwa?
Eto gaskiya su tari hakan yana faruwa. Wani dai abinda nake kallo shi ne akwai san zuciya irin ta direba. Motar nan dai an yi ta ne akan cewa akalla ka ɗiba fasinja da ita, ba wai ka ɗiba kaya da ita ba. To amma wasu suka maida ta ta ɗiban kaya, wani shi bai ma la'akari da cewa wai kawai ya ɗauko motar nan da tunanin cewa ya ɗiba fasinja ne. A'a, shi kawai abin da yake nema kayan, saboda masu kayan suna biyan maƙudan kuɗi a kai. So don haka shi hankalin shi akan nan yake. To ka ga in kai ma mota ka zuba mata kayan da bai dace ka ɗauka ba, kila motar nan a kurukura take buƙatar a ɗaukan mata. Misali ko pickup da ake cewa ita ake buƙatar a ɗauki kayan nan da ita. To ka ce zaka sa kaya har a saman mota har abu, wani lodin ma dai in ka kalle shi kawai zaka ga cewa gaskiya akwai rashin lissafi da tunani a ciki da sauransu. Tunda wani lokaci wani bai tashi tasowa daga inda yake sai da daddare.
To mazalla, bari mu ja maka burki a nan, ku ci gaba a mako mai zuwa idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Sani Shaibu Malumfashi da bakon nashi da ma daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, musamman Hailu Haili da ya daidaita mana sautin shirin, Baba Yakubu Makeri nake sallama da ku. A huta lafiya, kuma a dawo lafiya.
Da haka muka zo ga shirinmu na ƙarshe, labaran duniya a takaice.
Ministan cikin gida na Burtaniya ya bada umarnin sake duba tsarin tsaro na gaggawa ga 'yan majalisar kasar bayan kashe dan majalisar dokoki mai ra'ayin mazinjiya David Ames, wanda aka saka masa wuka sau da dama a harin da ake zargi na ta'addanci ne yayin ganawa da 'yan mazabinsa a gabashin London. Ames, mai shekaru 69, shi ne dan majalisa na biyu na Burtaniya da aka kashe a cikin shekaru 5 da suka gabata, kuma mutuwarsa ta haifar da firgijin tashin hankali a duk fadin kasar, inda 'yan siyasa daga dukkan bangarori ke yaba mishi a matsayin mai aiki tukuru. Ma'aikatar tsaron Amurka ta faɗi jiya Juma'a cewa ta ƙudura aniyar baiwa dangin mutane 10 diyya da aka kashe a wani harin kuskure da jiragen yakin Amurka suka yi a Kabul a Afghanistan a watan Agusta. Mai magana da yawon Pentagon John Kirby a cikin wata sanarwa ya ce ma'aikatar tsaro tana kuma aiki tare da ma'aikatar harkokin waje don taimakawa 'yan uwan da suka tsira su koma Amurka da zama.
Masu sauraro, baki daya iyakacin abin da shirin ya kunsa kenan a yanzu, sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu cikin shirinmu na anjima karfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, karfe 8:30 agogon GMT da Ghana, za ku ji mu dauke da wasu rahotanni. Yanzu a madadin abokin aikin nawa Sarfilu Hashim Gumel Tetiani gabatar da shirin, sai wanda ya daidaita mana sauti Hailu Haile, ni ne naku Yusuf Aliyu Harandi. Ki muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington, gundumar Columbia. Peace, salam.